بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باقي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake ba mu dama da iko na sake haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari cikin wannan unguwa ta rijiyar Zaki a garin Kano. A yau muna shirye ga watan Ramadan Hijira 1447 wanda ya zo daidai da 23 ga watan 2 miladiya 2026. Cikin tafsirinmu na littafin Allah madaukakin sarki, har yanzu muna cikin suratul Zumar. Akwai wanda ya aiko da tambaya, yana tambaya dangane da sallar al'ummun da suka gabata, kamar yana so a yi masa bayanin yadda suke yin sallah, yadda waɗannan al'ummu da suka gabata suke yin sallah. Babu ko shakka, ayoyin Alƙur'ani da hadisai ingantattu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da cewa waɗanda suka gabace mu, annabawa da al'ummun da suka gabace mu, suna yin sallah. Mutum ya duba kisar Annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da ya ɗau matarsa Hajar da ɗanta Isma'il ya kai su garin Makka, ya aje su a wannan wuri a lokacin ba kowa, ba tsirrai, ba shuka, kamar yadda Al-Qur'ani ya ba mu labari cikin addu'o'in da ya yi. Yana cewa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitika al-muharram rabbana li yuqimu as-salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi. Kun ga yayi addu'a ya ce, ya Allah, na zaunar da zurriyata a wani kwari da babu shuka, Allah, saboda tsayar da sallah, ka sanya zukatan mutane suna karkata zuwa ga wannan waje, mahallin shayi, li yuqimu as-salata, ya nuna kenan suna yin sallah. Haka nan cikin addu'a da yi, wanda Allah ya ba mu labari da ya ce, yana cewa rabbi ja'alni muqima as-salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Haka nan Annabi Musa da ɗan uwan shi Harun, Allah yana cewa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa, haka ne ko, an tabawwa liqaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qibla wa aqimus sala. Ngana ma ya nuna suna yin sallah. Annabi Zakariya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annabi Isa yana cewa waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. To da dai dalibai da dama hadisai kuma suna nan da suka gwada annabawan da suka gabata suna yin sallah, al'ummun da suka gabata suna yin sallah. Da haka wannan abu ne tabbatacce. Amma yaya suke yin sallar? Lokutan sallar kamar namu ne, asuba, azhar, la'asar, magariba, isha, lokutan da muke yi, ko kuma ba kamar namu ba ne adadin rak'o'i din? Wannan babu wani nassi da ya yi tafsiri, ya yi bayani daki-daki. Da haka abinda ake nema a gurinmu, mu yi imani cewa suna yin sallah. Amma ya suke yin sallar irin tamu ce ɗani da ɗani? Wannan babu da wani nasi da ya bayani. Alwala ya tabbata suna yin alwala, kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ba da labarin kisa Annabi Ibrahim, lokacin da ya shiga wannan gari ya gamu da wani sarki da yake so ya kwace mai mata. Lokacin da ya yi yunkuri ya je gare ta, a riwayar hadisin sai ce alwala ta kama yin sallah. Wani ya nuna waɗancan al'umman ma suna yin alwala. Sai dai mu wannan al'umma an yadda mai sallah duk inda ta kama, amma al'umman da suka gabata ba sa yin sallah sai gurin da aka keɓance. Yahudu ko Nasara ko sauran al'ummu ba sa yin sallah sai wurin da aka yi gina shi dan yin sallah din amma mun wannan al'umma an halasta mace sallah ko ina in sallah ta kama ta to yana cikin kasahin wannan al'umma din amma yadda ake yin sallah dake dake to babu wani dalili da ya gwada haka wallahu a'lam har yanzu muna cikin suratul zumar kamar yadda bayani ya gabata a ajiya mun tsaya kan aya ta 21 ko zamu tashi kan aya ta 22 bismillah
ta'awudu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
نعم الله يقول أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjinsa ya bude masa kirji lil islam saboda musulunci ko kuma dan ya shiga musulunci fa huwa ala nurin min rabbi yana kan haske daga ubangijinsa wannan zai yi daidai da wanda ba haka yake ba amsa ba za su yi daidai ba fa waylun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah to sanadan azaba ya tabbata ga wanda zukatansu suka keikashi min zikrillah gabarin ambatan Allah ulaika wadannan fi dalalin mubin suna cikin fata mabayyani a wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayyana mana irin ni'ima da falala ga wanda Allah ya masa tagomashi da musulunci ya zama ya karbi musulunci kuma yana cikin musulunci ba zai taba daidai ba da wanda bai karbi musulunci ba kuma baya cikin addinin musulunci Allah ya ce aba man sharaha Allahu sadra yanzu wanda Allah ya bude kirjin shi sharaha bi ma'ana wasa'a Allah ya lota mai kirji ya shirye masa kunci lil islam da musulunci wasu malamai suka ce anan ana nufin Allah ya yalwata masa kirjin shi ya karbi musulunci wasu suka ce a anan lil islam da musulunci ma'ana wanda ma yake cikin musulunci kuma Allah ya boda masa ya yalwata masa ya sanya masa a haske na musulunci a tare da shi wannan yake gwada a addinin musulunci duk lokacin da mutum ya karbe shi ya shige shi ya rungume shi ya bi karantarwar da addinin musulunci ya bi umarnin addinin musulunci ya nisanci abubuwan da musulunci ya hana to yana samun inshirahus sadiq yana samun yalwa a tare da shi a kirjin shi zai ji ma'ana babu damuwa a tare da shi zai ji kuma sauki zai ji kuma daɗi a tare da shi bil aksi wanda kuma ba musulunci a tare da shi ba bin koyarwar musulunci ba aikata abinda musulunci ya umarni ba barin abinda musulunci ya hana to wannan zaka same shi yana rayuwa cikin kunci da damuwa babu wanda zai gane wannan sai wanda da ba musulmi bane yana cikin kafirci da girman shi da wayen shi kuma Allah ya yi mai taufiki ya musulunta to shi ya fi kowa gane wannan bambanci din dan zai jira wa shi yadda za ta canza sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yana cewa ana warware musulunci a ruguza shi idan ya zama na wanda ya rayu a cikin musulunci wanda bai san kafirci ba ma'ana bai rayuwa cikin kafirci ba abin da yake so ya gwada anan Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya sharhin wannan magana abin da yake so ya gwada wanda ya rayu a cikin musulunci ya tashi a musulmi ba kowa yake iya riskan ni'imar da Allah ya masa ba fiye da wanda ya tashi a kafirci kuma daga baya musulunta wanda ya musulunta din ya fi tabarat da garaji ya fi gane ni'ima da Allah ya baita musulunci domin ya zai fi canji a rayuwar shi da kan yadda yake a baya zai ji yanzu kamar ya fita daga cikin wani kunci ne da damuwa ya dawo cikin yalwa da sakewa da wannan to shi yasa wanda ya san sharri ya kuma bibiye shi gwargwadon yadda ya san shi daki-daki kuma ya san alkhairi to gwargwadon yadda zai rike alkhairin ya kuma fi amfanuwa da shi fiye da wanda ba bai san sharri ba. Shi yasa za ka ga hatta a rayuwarmu mutum ya san lafiya ni'ima ce, kowa a cikin ya san lafiya ni'ima ce, amma kana ƙara riskar cewa ni'ima ce idan rashin lafiya ta zo ba. Idan aka waye gari ka ga ruwa amma ba za ka iya sha ba, ga abinci ba za ka iya ci ba, ka kwanta ba daɗi, duk abin da ake nema na jin daɗin kwanciya akwai katifa, akwai haske, akwai sanyi, akwai kaza, amma ba daɗi. To da nan sai kwalo ka sai shahara Roma a shi lafiyar nan ni'ima ce. Ka ga yanzu ka ƙara sanin ni'ima ce lafiya, saboda yanzu kana da kishiyar lafiyar a tare da kai. To don haka wanda Allah ya buɗe ƙirjin shi ya musulunta da kafirci, kuma ya shiga musuluncin da gaske, kuma ya karɓi koyarwar musulunci, to babu shakka zai ji bambanci da tasiri fiye da a lokacin da yake cikin wancan rayuwa ta kunci. Haka nan wanda ya yi ilimi na addini, ya san abin da Allah yake so, ya san abin da Allah ya hana, ma'ana wanda yake da ilimin addini za ga rayuwar shi ta fi jin daɗi da walwala fiye da wanda musulmi ne amma yana da jahilci a tare da shi. Shi jahili ya fi shan wahala, dan zai ɗauko abu mai wahala yana yi, kuma ba shi Allah yake so ba, kuma ba lallai ya gane ba. Kuma ga shi wani gurin Allah ya yi rangwame, amma saboda bai san rangwamen ba zai je ya fi shan wahala, wanda kuma iya bi rangwamen bai da laifi a gurin Allah. Ya yi daidai, Allah zai ba shi ladan shi. Yanzu ka ɗauki sallar dare, qiyamul layli, manzo Allah yana cewa duk wanda ya yi sallar dare ya ji bacci, manzo Allah ya ce ya kwanta, ya bar sallar ya yi bacci, ce dan wani Allah zai zo da niyyar ya bi Allah, kuma sai ya kalma ta zagiya tare da Allah madaukakin sarki, saboda wannan bacci da yake yi. Sai manzo Allah ya umarni a kwanta. Lokacin da manzo Allah ya shigo gida, ya tarar ɗaya daga cikin matan shi ta ɗaure igiya, kamar irin igiyar shanya a ɗaki. Manzo Allah ya ce wannan ba, ki ai kana riƙewa ne in kana sallar dare ka ta faɗi. Manzo Allah ya ce ba daidai ba ne ku ɗiba ayyukan da za ku iya. Allah baya daina ba ku lada sai dai in kun daina bauta masa, sai dai in kun daina bautar, amma in dai za ku yi Allah zai ba ku. To kaga wannan wanda ya yi ilimi ya fahimci wannan. Ko zuwa aka yi ana sallah sai ya ji alamar jiri, sai ya ji alamar gajiya, sai ya ji alamar bacci, sai ya koma gefe, sai ya bacci shi, kuma Allah ya ba shi lada, nan ya kwanta da niyyar zai yi bacci ne don ya samu ƙarfi ya yi ibada. Amma wanda bai da ilimi sai ya ta jagewa da cijewa ya ta wahala. Kaga mai ilimi, ilimi ya sa ya samu sauƙi. Shi kuma wanda bai da ilimi, jahilcin ya sa ya shiga wahala. Wanda da an yabi saukinsa zai kubuta. Za ka ga wannan misali sosai in an je gurin aikin hajji. An je gurin aikin hajji, duk wanda yake aikin hajji bisa ilimi da karantarwa da fahimta, to duk wahala aikin hajji zai ga akwai rangwame fiye da wanda yake yi bisa jahilci. Dan akwai abin da shari'a ta yi rangwame, za ka iya jinkirta shi. To amma in mutum bai da ilimi sai ga kamar dole ne sai ya yi a ranar. Ka ɗauki ranar sallah, yawmun nahar, ranar yanka, ana yin abubuwa guda huɗu ne manya-manya, wayewar garin ranar Arafa, goma ga wata. Mai aikin hajji zai je ya yi jifa in gari ya waye, ya buro Muzdalifa. Idan ya yi jifa zai yi tawafi na ifada, wanda rukuni ne cikin aikin hajji. Idan yana tamattu'i ko kirani zai yi sa'i, zai yi safa da marwa, zai zo yanka dabbar hadayenshi, sannan kuma ya saisaye. Wannan ayyuka guda huɗu, in mun ƙara da sa'i ya zama guda biyar. To su ne abin da ake so mutum ya yi a ranar. Zai yi jifa, in yi jifa ya yanka hadayar shi, in yi yanka hadaya ya yi tawaful ifada ya yi saisaye, idan kuma zai yi sa'i ya yi sa'i. To waɗannan ayyuka idan ka karanta sunna za ga a ranar irin wannan rana manzo Allah ya zo ya tsaya. Sai wannan sahabi ya zo ce ya Rasulullah na yi aski gabanin in yi kaza. Sai manzo Allah ya ce je ka ba ni. Sai wani ya zo ce ya Rasulullah na yi tawafi gabanin in yanka hadaya. Sai manzo Allah ya ce je ka ba ni. Duk a ranar mai ruwa yake cewa ba a tambaye manzo Allah kan wani aiki da aka gabatar ko aka jinkirta ba sai ya ce a je ba ni. To kaga in kana da wannan ilimi idan ka zo yin jifa, idan ka yi jifa sai kaga cewa ya fi ma sauki ka je ka yi hadaya, to sai ka tafi hadaya ɗin. In ya fi ma sauki zuwa tawafi sai ka taho Makka ka yi tawafin, ka yi tawafi ka yi sa'ayi sai ka ga mai aski, to sai ka yi askin sai ka je ka yi hadaya. To ilimi ne zai baka fahimtar cewa babu takurawa a ciki. Wanda bai da ilimi sai ya takurawa kanshi. Akwai wanda zai je za aikin hajji da ya kama hanya ya tafi Arafa ko ya je filin Arafa sai ya ce sai ya je dutsen Arfa ya hau kan dutsen. dutsen da yake filin Arafa wanda ake kira Jabalur Rahma yace sai ya je ya hawo amma ka karanta manzo Allah da yazo aikin haji sai ya tsaya da shaguwarsa a kasan dutsen sai yace waqaftu hahuna ni dai na tsaya anan wal Arafa kulluha mawqif amma je filin Arafa gurin tsayuwa ne filin Arafa kuma ya wuce da yake zutu ya fi daga nan ya fi zuwa kabuga ko tal'udu za a yi magana ko biye da nan ma to amma inda manzo Allah mukaddara nan yace inda masallacin ne yake yace amma wanda yace can ma can tal'udi can da filin Arafa ne shi ma ya tsaya filin Arafa to kaga wanda ya karanta wannan ba bukata ya zo ki turare ne a ture shi ya ture cewa sai ya hauko lododi manzo Allah ma bai hau ba shi manzo Allah a ya yi tsaya wajen akan taguwa shi ya tsaya yace kuma tunda na tsaya nan ko ina haka nan da yaje Mina da yaje Muzdalifa to duk wannan ilimi ne zai fahimtar da kai to wannan yana gwada maka muhimmancin a ilimi a cikin addini gurgurdan yadda kai ilimi gurgurdan yadda zaka huta kuma addinin nan Allah ya sauke shi in ka ga tsanani a cikin addini to jahilci ne kika shi amma inda ilimi to ba tsanani a cikin addini don duk abinda Allah zai wallafa wa Allah bai kallafa mai ba aka ce sai sallah sai manzo Allah ya ce fa in lam tastati idan ba za ka iya fa qa'ida kai a zaune fa in lam tastati in ba za ka iya fa ala jambin kai a kwanci aka ce kai azumi amma Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda bai da lafiya ba ayyana rashin lafiyar ba an baka kai da baka da lafiyar ka sani za ka iya ko ba za ka iya ba da haka idan baka da lafiya Allah ya ce ka lissafa su kwanakin karama aka ce kai alwala amma inda rashin lafiya tare da kai sai aka ce kai taimama ba sai ka yi alwala ba dan rashin lafiyar da ke tare da kai in kai za ka tuto wanka janaba idan ka zo ga sanyi ga wanka ya kama ka ba ruwan tibi ba abinda za ka dumama ruwan sai aka ce to kai taimama kai yi din idan baka sani baka tsananta ka ga shari'a ba ta tsananta maka ba haka duk lamarin addini yake za ka babu tsanani a ciki kisa manzo Allah ya ce ku shiga wannan addini da sauki ba wanda zai gallabe addinin ya matsa a cikin addini ba sai addinin ya gallabe shi sai ya zo ya ga yadda zai to amma ba wanda zai fahimci wannan sai wanda yayi karatu ya gane to haka musulunci kuma yake umuman to wanda Allah ya rubuta kirjin shi da musulunci to zaka same shi yana cikin jin dadi fa huwa ala nurin min rabbi yana kan haske daga ubangijin shi akan shi yake rayuwa to anan ba a kawo karshen maganar ba abin da aka na farkon ya gwada ma me ake nufi ma'ana ana nufin shin wannan zai daidai da wanda zuciyarsa take gegatacciya ba a fini a ciki ba musulunci a ciki kaga ba za su taba daidaita ba wancan zai zama yana cikin wahala yana cikin kunci da damuwa wannan kuma zai zama yana cikin yalwa da jin dadi kamar banin Allah awa man kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله يجي wanda yake matacce shi ne kafiri wanda bai imani da Allah ba wanda bai san Allah ba to wannan mataccen fa ahyaynahu muka raya shi yayi imani ya gane addini ya san Allah وجعلنا له نورا muka sanya masa haske yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan haske a cikin mutane sai Allah sai kaman masaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha zai daidai da wanda yake cikin dubbai ba zai fita daga ciki ba ba za su daidai ba amma man yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma man yamshi sawiyan ala siratil mustaqim to wannan yana gwada maka ni'ima da falala ta addini biyar da kai da damuwa a wannan rayuwa to indai da addinin kai yana tare da kai to akwai sauki tare da kai wannan addinin ya kare maka abubuwa da yawa wanda da ba wannan addinin kila ba za ka iya daukan wannan jarraba ba da wannan musiba da wannan rashi kila sai ya kai mutum kuma ya je ya aikata abin da yake mara kyau to dan haka anan Allah yana gwada mana ni'ima da wanda Allah ya bude mai kirjin shi ga musulunci wannan yana san haske daga ubangijinsa to ba daidai yake da wanda Allah bai yalwata mai kirjin shi ga musulunci ba kuma bai karɓi musulunci ba dan haka Allah madaukakin sarki anan yake fada mana yake cewa fawailul lilqasiyati qulubuhum min zikrillah sananan azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta kekashe min zikrillah daga abbatan Allah min din nan wasu malamai sun ba ta ma'anar an sai nan fawailul lilqasiyati qulubuhum an zikrillah sananan azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta fiye ka shi an zikirillah ga barin ambatan Allah. Ambatan Allah shi ya haifar da ke kashewar zuciya, ma'ana rashin ambatan Allah shi ya haifar da ke kashewar zuciya, saboda ba sa ambatan Allah sai zuciyarsu ta mutu, ta lalace, ta ke kashe. Wasu ka ce min din nan a'a tana nan a daba biya tsananin azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsu ta ke kashe min zikirillah dan an ambaci Allah. Domin akwai kafirai da in an ambaci Allah sai hankalin sai tashi, sai su ga damuwa, ba sa so a ce a bauta wa Allah shi kadai. Da an ce la ilaha illallah nan za a ga boransu, ya za ku ce la ilaha illallah, ba za su yi imani ba. In an ambaci Allah shi kadai, amma da an ambaci ababen shirkan sai da suna walwala, to nan ma Allah ce fawailun, tsananin azaba ya tabbata ga wanda zuciyarsa ta kekashe idan an ambaci Allah, ba sa so a ambaci Allah shi kadai. Shi yasa akwai hadarin gaske ga abinda wasu suke karantar da mutane na nuna daraja da girma da falala ta wasu mutane, da har za ga an waye gari waɗanda ake gaya waɗannan suna jin wannan mutumin fiye da yadda ake ambatan Allah. In an ambaci Allah ba za a ga walwalarsu ba, ba za a ga tasirin abin a jikinsu ba, amma da an ambaci kewu sai da suna walwala, suna jin daɗi, suna ma'ana nishaɗi, suna jin abin da yake na fara'a tare da su. Tuliyar kitabu fa asara qula khifatan lakinnahu idraku sahillahi, an karanta alqur'ani sun yi shiru amma ba wai dan suna tunanin me ake karanta ba, shiru ne na wanda baya gurin ya ga fada. Fa atal ginahu fa kal hamiri tanahu, amma ana yin waje kamar jakuna sai suke ta iyo, suke ta motsawa. Wallahi ma raqasu li ajalillahi, ba dan Allah suke wannan ba. To wannan me yake ja wannan rashin karantar da mutane hakikanin girman Allah, hakikanin sanin Allah da sunayen shi da sumomin shi. Sai ga an ambaci Allah ko a jikin, amma da an ambaci wani Allah sai su ga ai shine an gama komai. Yanzu wanda ake karantar da su, yan hakika da ake karantar da su, a ce komai shi zai ma, komai shi za a gaya masa. Da haka sai a nuna mutum shine gaba da kowa, gaba da komai. Sai zama baya ambatan Allah kamar yadda yake ambatan wancan, baya jin girman Allah kamar yadda yake ganin girman wancan. To wannan su ma za su ga cikin wannan haya, zuciyar ta ke kashe min zikirillah, idan an ambaci Allah ba sa jin daɗi, amma an za ambaci wani Allah za su ji daɗi. To wannan hadari ne, kuma yana nuna maka karancin sanin Allah. Dama shi kafiri baya san a ambaci Allah shi kadai, amma wanda yake musulmi to abin da ya kamata ya san girman Allah fiye da komai. Yanzu za mu zo mu karanta aya ta gaba, yadda mu'mini suke an ambaci Allah, suna zama cikin al-khawfu war-ragaba, tsoro da kuma kwaɗayi. Haka mu'mini suke an ambaci Allah. To haka ya kamata kuma dukkan musulmi ya zama, domin babu wani abin da yake Allah girma. Shi yasa a sallah muke kinta Allahu akbar, ma'ana babu wani abin da yake Allah girma, babu wani abin da kake gani a duniya da za ki yana sama da Allah madaukakin sarki. To haka nan Allah yana da sunaye da sifofi kyawawa waɗanda idan mutum ya bi su, to zai ga cewa dole zai ga girman Allah madaukakin sarki. To da haka sun fassara mishin ala babiha, to Allah ya ce ula'ika, masu wannan sifa ɗin wanda zuciyarsu ta kekashe, ba sa ambatan Allah, ko kuma an ambaci Allah ba sa jin daɗi. To waɗannan fi dalalin mubin, suna cikin ɓata mabayyani wanda yake a fili, kowa yana gani. Wannan aya tana gwada mana na farko a wanda duk yake musulmi to ya gode wa Allah, Allah ya bude masa kirji ya faɗaɗa shi. Sannan kuma muhimmi tana kuma gwada mana cewa wanda duk aka ambaci Allah yake samun damuwa, to ya koma ya binciki imanin shi, ya koma ya ƙara bibiyar abin da ya kamata ya bibiya na sanin Allah. A musulmi yana jin daɗi in an ambaci Allah madaukakin sarki saɓanin wanda ba musulmi ba. Sai Allah ya ce
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يشاء ومن يؤمن
imam Allah ce Allah nazzala ahsanal hadisi Allah abin bauta shine wanda ya saukar ya saukar jama'i kan zance kitaban litabi mutashabihan wanda yake kama da juna masaliya wanda yake maimaituwa taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatun wadanda suke tsoron ubangijin su taqsha'iru minhu tana ma'ana motsawa tana ikan jikin su tana tashi summa talinu sannan kuma sai fatar ta zo ke taushi summa talinu juluduhum sannan fatun su fi taushi wa qulubuhum da zukatan su ila zikrillah zuwa ga ambaton Allah zalika hudallah wannan shari'a ce ta Allah wannan shari'ar Allah ce yahdi bihi man yasha yana shari'ar da wanda ya ga dama wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar fama lahu min had to bai da wani mai shiryawa wannan aya kamar tana ƙara bayani kan ayar da ta gabata allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana to sinan wannan aya din take so ta gaya ma me ahsan me din yafi kyau tunda can mun yi bayani alqawl an fassara shi da alqur'ani to sai anan ayar Allah madaukakin sarki ke yaban alqur'ani wanda aka sokarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kai amfani da lafzul jalala wanda yake dauke da annantaka ma'ana cancantar Allah da bauta Allah abin bauta wannan a ciki yana nuna maka girman alqur'ani wanda ya saukar da shi shine Allah Allah kuma suna ne mai girma cikin sunayen Allah da ba a ma tsora shi akan wani wanda ba Allah ba ba wanda za a kalla a ce shine Allah to sai Allah ya faɗi wannan suna sannan ya jangata sauka alqur'ani ga Allah madaukakin sarki ga wannan suna Allahu Allah abin bauta nazzala ya saukar da ahsanal hadisi mabi kyan zance shine alqur'ani ana an kira alqur'ani da alhadisi duk da wani gurin ma Allah ya kira shi da wannan dan haka ba wai abin mamaki bane dan an kira alqur'ani da hadisi an kira shi da hadisi saboda abin da ya kunsa na labarukan waɗanda suka gabata na al'ummun da suka gabata yadda Allah ya bada labarukan su dan haka an kira shi da alhadisi wanda anan shi shi ake nufi Allah ya ce to Allah ya saukar da mafi kyan zance Allah ya saukar da alqur'ani da ahsan domin abin da ya kunsa babu wani zance da yake alqur'ani domin alqur'ani magana Allah ce magana Allah kuma babu haɗi tsakanin ta da maganar halitta kowace irin halitta ce magana Allah daban take da haka alqur'ani ahsan ne ta bangaren haruffan shi da ma'anonin shi yadda ya zo da yadda Allah ya tsara shi alqur'ani ahsan ne dangane da abin da ya shafi kissocin shi duk wata kissa da alqur'ani ya bayar gaskiya ce kuma haka take haka na alqur'ani ahsan ne ta bangaren umarnin shi duk umarnin da alqur'ani ya bayar zaka umarni ne mai kyau abin da yake ayi haka na alqur'ani ahsan ne ta bangaren hane shi duk abin da ya hana zaka tarar lalle wannan abun bai da kyau kuma ya cancanci a hana shi alqur'ani ahsan ne ta bangaren yadda aka tsara zancen shi ta bangaren balaga shi bangaren yadda yake a larabci cikin balaga da wani salo ta yadda ba wanda zai iya yin wannan kisa alqur'ani yazo da kalubale ga mutane da aljanu da nada da na farko da na ƙarshe cewa inda wanda zai iya zuwa da alqur'ani yazo da kamar shi kuma har yanzu ba a samu ba da haka alqur'ani ahsan ne ta wannan bangare alqur'ani ahsan ne ta bangaren balaga da haka ta kowace fuska ka koma ya cancanci wannan sai ba da Allah ya tsawata shi da cewa ahsanal hadisi babu wani zance da yake alqur'ani da shi shi sa in kana son abinda zaka dinga samun nishadi zaka dinga samun jin dadi a tare da kai to ka lazimci sauraron alqur'ani da karanta alqur'ani ya bi dukkan wani abu duk wani abu wanda ba alqur'ani ba zaka san cewa akwai lokacin da zaka gajiya da shi zaka kosa da shi amma shi alqur'ani kana dada karanta shi kullun yana dada sabunta gare ka ka haddace shi amma baka gajiya da karanta shi da kuma sauke shi sai Allah ce kitab litazi Allah ya ce wata alqur'ani da kitab shine ma'ana abinda aka tattara aka rubuta shi wannan ma yana nuna muhimmancin alqur'ani da kuma ishara da cewa zai zama a rubuce dama can a rubuce shi a cikin lauhin mahfuz to kuma a nan duniya ma zai zama a rubuce kuma muhimmancin shi yasa ya zama kitab ya zama ma'ana rubutacce mutashabihan mai kama da juna anan mutashabih duk alqur'anin aka sifata da wannan ma'ana za ga aya a wannan sura in ka ji wata sura sai ga wata aya kama da ita irin ta daidai da daidai dan bambancin sai ga sun sha bambanci ko a harafi ko a wata jumla ko a wani waje amma abinda wannan ta kunsa shi wannan ta kunsa ka duba kisar annabi Musa amma mai ta da alqur'ani a wurare da dama idan ka zo kana karanta ta suratul baqara in ka zo a arab zaka karanta ta in ka je sura kaza ka je suratu qasas za ka karanta ta in ka je kaza duk kuma inda yake karantawa kana samun ƙarin bayani akan abin da karanta a baya zaka ji mai ta kisar ake amma ba mai mai irin na dan adam da babu wata fa'ida ba akwai wani abu a ciki can akwai abin da ake so a faɗa maka sai a faɗa maka iyana nan akwai abin da ake so sai a gaya maka iyana bari wa wani salo kuma na alqur'ani shi kuma kisar annabi yusuf sai aka tattare ta aka so da ita a sura daya sai ya zama in banda nan sai dai ambatan yusuf da yazo amma kisar shi da labarin sai Allah ya tattare ta a guri daya ya ba da ita kuma aka ba ka abin da ya kamata ka sani duk wani abin da ba ambata a nan ba to ko da akwai shi ba buƙatar ka sani to wannan salo ne na alqur'ani shine tashabbuh din da ake magana ma'ana tana alqur'ani mai kama da juna ne wata ayar tana kama da wannan wanda suke ma'addata alqur'ani masu bin kwakwabi idan suna gaya masu kamancece ne ayoyin alqur'ani sai kanka abin sai ba ka sha'awa sai ka yi sun ce ta bakara kaza ta ali imran kaza ta sura kaza kaza kowace irin yadda yake kuma da abin da ya biyo baya shi yasa za ka ba littafin da Allah ya sauwake shi yadda wannan tsari da Allah ya bashi irin alqur'ani an haddace shi an haddace ayoyi an haddace masu kama da juna an haddace kaza idan an zo na ake kaza adadi kaza ne a cikin alqur'ani duk wannan Allah yake ya sauwake alqur'ani kuma saboda irin abinda Allah ya sa a cikin alqur'ani na kyau da dadi da kuma daidai ma'ana kewa da farin ciki ga mu'mini yayin da yake karanta shi Allah ya ce mutashabiha ana alqur'ani gabatin shi mutashabihi ne ma'ana yana kama da juna a wani guri Allah ya nuna mana alqur'ani akwai mutashabihi akwai wanda ba mutashabihi ba a cikin suratu ali imran huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat Allah ya a wannan aya Allah ya kasa alqur'ani biyu akwai muhkamat ayoyi hukuntattu akwai kuma mutashabihat wanda kuma su ma'anar su tana da rikitarwa da tashabuhi a wannan aya ta Ali Imran ba shine tashabuhi anan ba anan duka alqur'anin mutashabihi yayi kama da juna a can kuma tashabi ana ne din ayoyin alqur'ani akwai wanda ma'anar su a fili take qul huwallahu ahad ma'anar ta fili take Allahu samad ma'ana a fili take akwai kuma ayoyi da suke da rikitarwa ba kowa zai gane ma'anar ba saboda kila sun dauki ma'ana fiye da 1 da 2 da 3 idan an karanta za su bada wannan ma'anar za su bada wannan ma'anar amma malamai suna sanin ma'anar da ake nufi su dauko wata ayar ko wani hadisi su gane su ce to wannan aya ta fassara wannan aya ko wannan hadisi ya fassara wannan aya kun ga anan alqur'ani kenan akwai ayoyi muhkamat hukuntattu bayyanannu akwai mutashabihat waɗanda ma'ana suke ba bayyanannu bane ma'anar su aboye take to anan Allah ya nuna alqur'ani ya kasu gida biyu ta bangaren tashabuhi da ihkam amma anan dukkan shi mutashabihi ne sai Allah ya ce masaniya masaniya shine muraddadu wanda ake maimaitawa ana maimaita karatun shi shine masaniya wanda ake maimaitawa an maimaita sunan annabi Musa da kissar shi to da dama a cikin alqur'ani haka nan an ambaci sunan Salih da Hud da annabawa a wurare da dama a cikin alqur'ani shine ma'anar masaniya wasu ka ce masaniya ya ruddu ba'duhu ala ba'd sashin shi yuraddu ba'duhu ala ba'd sashin shi yana bayanin sashi shine ma'anar masaniya sai Allah ya ce taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatu to fatun waɗanda suke tsoron ubangiji suke kiyaye dokokin ubangiji idan sun ji ana karanta alqur'ani fatun suna motsawa sun tsika jikin suna tashi anan malami suka ce ma'ana idan an karanta ayoyi na azaba ayoyi da suke bayanin yadda Allah yake kama waɗanda suka saba masa sai ma'ana su ji tsika jikin su ta tashi su ji hankalin su ya tashi su ji tsoron Allah ya kama su shine ma'ana taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wannan sai ba su ce yayin da suka ji maganar Allah ibnu kasir yace hazihi sifatul abrar wannan sifa ce ta bayan Allah masu biyayya inda sama'i kalamul jabbar yayin da suka ji maganar Allah mai girma da buwaya المهيمن العزيز الغفار يتي لما يفهمونه منه سبب الذين سكي فهمتا daga cikin alqur'ani min alwa'd walwa'id na alqawri na ni'ma da alqawri na azaba idan sun ji ayin azaba sai ma'ana fasin su kika jiki ka tashi hankali ya tashi sai Allah ya ce summa talinu juluduhum sannan sai zukatan su sai fasin kuma su yi sanyi su yi su kwanta wa qulubuhum da zukatan su ila zikrillahi zuwa ga ambaton Allah ma'ana yayin da suka ji an karanto ayoyi na rahma da jin kai sai kuma su samu nutsuwa da haka su mu'minai in ana karanta alqur'ani suna zama bainal khawfi war raja'i shi yasa in kana karatun alqur'ani kana bibiyan ma'anonin shi wani gurin sai kai kuka in ba kai kuka na fili ba sai kai na zuciya saboda abin da yake kusa abin da ake fada a gurin wani gurin kuma aka zo sai ka ji bushara sai ka ji ma'ana dadi sai ka ji kana addu'a Allah ka sanya ni cikin wannan waje to wannan alqur'ani kenan idan kai yayin da kike karanta shi akwai alkhawfu a tare da kai akwai kuma arraja' a tare da kai ibnu kathir rahimahullahu ta'ala anan sai ce fahum mukhalifuna li ghayrihim min al-kuffar su mu'minai sun saba wa kafirai ta wasu fuskoki fuska ta farko anna sama'a haula jinda mu'minai suke yi huwa tilawatul ayat suna jin karatun alqur'ani su mu'minai idan ka tambaye su meye abin sauraron ku sai su ce alqur'ani wa sama'u ulaika su kuma kafirai abinda suke saurare nagamatul abiyat sai dai waƙoƙi suna sauraron nagamat waƙi da kiɗa na waƙa min aswatil qainat daga mata masu raye-raye da waƙe-waƙe shi mu'mini abinda yake saurare alqur'ani shi kuma kafiri abinda yake saurare waƙe-waƙe da kiɗe ne shi ahlus sunna abin sauraron shi alqur'ani wanda yake bid'a kuma za ga abinda yake saurare waƙe-waƙe da sauran to duk wannan ana samu gurgurdan yadda mutum ya kusanci alqur'ani gurgurdan yadda zai nisanci waɗannan tarin waƙe-waƙen da shirme da abin da yake kama da wannan shi mu'mini kana suka ji hankalin shi karanta alqur'ani shi kuma mai bid'a kana suka ji hankalin shi karanta waƙa wani ma waƙar ya fi son ta wani ko ta shehu wani ko ta wani abu daban yanzu akwai wanda ana karanta alqur'ani ba zai ji ba amma ana ji wani zai ci tsalle ta rawa saboda mai ya ji abin da yake so to a nan su sama dan shi wannan as-sama din a gurin sufaye wani abu ne da suke cewa suna tana Allah da shi to sai dai suna su as-sama ne a shaytani domin abin da suke ji waƙoƙi ne da sautuka suna cewa kallon kyakkyawar halitta yadda suke faɗa kallon kyakkyawan halitta yana sa mutum ya tana Allah da haka za ka tarar wanda suka yi nisa a wannan babin suna son tara yara kyawawa a tare da su maza suna kallon su wannan aiki ne na shedan haka nan sai ya zama mai hukuncin alqur'ani ya zama zai haifar musu da tsoron Allah sai ya zama a'a sun fi son su ji murya mai daɗi da wani sauti na waƙe ko na abin da yake makamancin wannan ta nan ne suka samu wannan kiɗa mandirin da ake yi wannan kiɗa mandiri a zamanin sahabbai da magabata ba a san a bauta wa Allah da wannan kiɗa ba a zauna mutum ya zauna a matsayin shi na malami ko mumini ana kiɗawa yana rausayawa yana rangaji yana jin daɗi wannan ba aikin magabata ba ne ba aikin magabata daga baya zo Imam Shafi'i da ya je garin Baghdad da ya zo ya baro garin yake cewa na je can na ga wani abu da zindikai suka kawo suna ce mai at-taghbir shine aita dukan kasa da tsumagu tsumagiya ana dukan kasa kurana tashi wai wannan nau'i ne shi ma na ambaton Allah ana tsalle-tsalle ana jire-jire haka shine nau'in wanda duk a wannan babi ne irin za ga mutum yana zikiri yana tsalle to duk wannan ba aikin mu'mini bane shi sama na mu'mini in ka bi duk alqur'ani duk inda Allah ya bi as-sama za ga jini na ayoyin Allah jini na ayoyin Allah ba inda Allah ya kawo as-sama da wani abu koma bayan ayoyin Allah madaukakin sarki innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna kaga magana ji akai anan Allah ya ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kaga me alqawla anan ana nufin alqur'ani kamar yadda muka fassara Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan masaniya taqta'iru minhu julud allazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa quluhum ila zikrillah kaga nan ma magana sama ne na alqur'ani can cikin suratul maryam Allah da ya ba da labarin annabawa sai da ya mana cewa idan suka ji an karanto ayoyin ubangiji an karanto ayoyin Allah farru sujadan wa rukiya to duk zaga alqur'ani sama inda yake magana sama ne irin wancan amma wannan sama na mutum ya zauna ana kida manjiri yana rautsayawa yana wannan wani abu ne daga baya aka kawo shi ba sama bane na bayin Allah mu'minai sannan abu na biyu annahum idza tuliyat alaihim ayatul rahman wannan aya ta nuna su mu'minai in aka karanta musu ayoyin Allah kharru sujadan wa bukiya sai su bata suna kuka suna sujjada ga Allah bi adabin wa khashyatin wa raja'in wa mahabbatin wa fahmin wa ilmin za su bata suna kuka amma tare da tsoron Allah tare da fata tare da kauna ga Allah tare kuma da ilimi da fahimta kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayar da muka karanta innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajadat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وأن نكون مؤمنين جسيا ونقول الله سي والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم مؤمنين إن أن جسنا متأيون أبنجدي ba ta wuce wa su kunne ko shi bude waɗannan ayoyi su nuna musu jiba a'a suna tsayawa su saurara kuma su bi abinda Allah ya umarni da shi to anan shi ne abinda Ibn Kathir yake faɗa lam yakunu inda sama'iha mu'minai ba su kasance ba yayin jin ayoyin Allah mutashaghirina lahina anha suna shagalta su kawar da kai a ba haka mu'mini suke ba bal musqina ilaiha suna sauraron waɗannan ayoyi fahimina basirina bi ma'aniha suna masu fahimta na ma'anonin waɗannan ayoyi falihaza innama ya'maluna biha falihaza innama ya'maluna biha suna aiki da waɗannan ayoyi wa yasjuduna indaha suna yin sujjada yayin karanta waɗannan ayoyi an basiratin la an jahlin wa mutaba'atin lighairi suna yin sujjada bisa basira da ilimi ba wai kullun dan sun ga ana yi ba sai ba ta uku Allah ya ce a cikin wannan aya annahum yalzamuna al-adaba inda sama'iha suna lazimtar ladabi yayin jin ayoyin alqur'ani shine suna zama cikin alkhawfu war raja kamar yadda sahabban manzon Allah suke idan an karanta musu ayoyin alqur'ani ba sa ibibi ba sa ma'ana riri ba sa tsalle tsalle suna zama cikin khashiya cikin sukun cikin nutsuwa dan haka ma Allah ya bi su da wannan yace taqsha'iru min wujuludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talilu juluduhum wa quluhum ila zikrillah wannan sai ba shi tawaliyan Allah kamar da Ibn Kathir ya faɗa hadha na'atu awliya illah wannan sai ba shi tawaliyan Allah na'atuhum Allah ta'ala da Allah ya sifata su da ita bi an taqsha'ir juluduhum zukatan su a fatin su suna tashi ikar jikin su ta tashi fatar jikin su ta tashi wa tabki a'yunuhum idanuwan su su kuka wa tatma'innu qulubuhum amma zukatan su samu nutsuwa ila zikrillah Allah bai sibata masu jin alqur'ani da hankalin su yana gushewa ba sai ce walam yan'atuhum bi zahabi uqulihim Allah bai sibata su cewa hankalin su yana tafiya ba wal ghashiyani alaihim kuntuna suma shi yasa yawa daga cikin malamai magabata tabi'ai suka nuna cewa wanda zai karanta alqur'ani ya shibe ko ya karanta alqur'ani ya tsume ba dine yafi ba yadda wanda zai karanta alqur'ani ya zama jin tsoron Allah ya kama shi kuma ya samu dutsuwa ta wani bangaren ma'ana yana bainar khawfi war raja suka ce abin da ya zo daga baya wannan hala da muke bi ta wasu daga cikin bayin Allah ya karanta ayat alqur'ani ya mutu an samu wanda ya karanta fa iza nuqira fin naqur idan aka yi busa fin naqur cikin kaho ya karanta wannan aya sai fa ya mutu saboda tsananin tsoro da ya kama shi suka ce wannan hala ce amma ba ta kai halar sahabban manzon Allah da Allah ya faɗa a nan ba cewa suna kuka kuma suna samun nutsuwa wannan halar ta fi waccan cika ta fi waccan zama cika har kai daga cikin magabata da aka ce ga wani an karanta alqur'ani yana faduwa ya tsoma sai ce ku dora shi a sama saman gini ko saman daji don kun karanta ya fado to daga ke gaskiya yi tsoron Allah amma in kun karanta ya ci fadowa to dama can ƙarya yi to za akwai masu irin ana wannan zikirin na bilia ana tsalle ana ambatan Allah akwai masu shibewa wai jazaba ta kama wani irin ya shibe wai jazaba ta kama shi aka cikin ciki za a fita da shi sai ya ga banka na juyawa sai yake banka banka a da shi bai shiga jazaba ba wanda ya shiga jazaba ai ba zai san me yake yi ba wannan hali na gushewar hankali yayin ambaton Allah ba shine kamala ba kamala shine halin sahabban manzon Allah mutum ya zama ya ji tsoron Allah din kuma hankalin shi yana da kuma da aka ambato abu kuma na ni'ima kuma yayi fata shine al-khawf war-raja da muke magana kuma shine abinda Allah ya faɗa to shine abinda Ibn Kathir yake faɗa a cewa hakikanin hala sai ta cikakkiya ita ce hala da mutum zai iya daukan wannan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake to wannan shine yadda mu'minai suke a cikin wannan aya an tabbata al-Qur'ani da ahsanul hadisi mafi kyan zance babu wani zance da yake al-Qur'ani kyau duk wani magana da ta sani bata kai al-Qur'ani ba al-Qur'ani yana gaba da dukkan wata magana da wani magana ce ta Allah sannan an tabbata al-Qur'ani da cewa abu ne da ke sanya tsoro a zukatan mu'minai kuma yake sanya musu kwanciyar hankali da haka mu'minai suna jin al-Qur'ani za su ji tsoron Allah kuma za su samu fata da kauna ga rahmar Allah sai Allah ya zalika hudallahi wannan ita ce shari'a Allah ya bihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da wannan shari'a din wa man yudlilillah amma duk wanda Allah ya fadar fa malahu min ha babu wani wanda zai shirye shi wannan ita ce shari'ar Allah amma wanda Allah ya fadar to babu wanda yake shirye da shi dan haka Allah yana shirye da wanda ya ga dama ne sai Allah ya ce
أفمن يتقي وجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون
الله يقول أفمن يتقي أو أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ينظرون بإكي كاريوة هذا فتش سوء العذاب ينا تالي ممونا عذاب يوم القيامة رانا تاشم القيامة في الله يكي وقيل للظالمين أكا شيء والظالمين كافرين ذوقوا ما كنتم تكسبون كنا تنأب انت وفصفن شيء كنا سروروتا كنا حيكتا وانا هل يبدو لي آية تنا شفيها تنا من مقارنة لأن كيسا مكين ذي يجاني ينزوان لي لما ينتقي بوجهه سوء العذاب yana karewa da fuskanci ma'ana yana kare fuskanci daga azaba mummuna ma'ana yana yin abin da zai kare kanshi daga azabar Allah ta hanyar yin imani da Allah ta hanyar barin abin da Allah baya so ta hanyar yin abin da Allah yake so ta hanyar karanta alqur'ani yana kare kanshi daga azaba yawmal qiyama da ranar tashin alqiyama zaka daidaita shi da wanda shi ba haka yake ba wanda shi kurin cikin kafirci ce yake ta tafiya yana yin abin da ya ga dama haka ba za su yi daidai ba sai Allah ya ce waqila lizzalimin aka ce da waɗanda suke zalunci azzalimin anan sune kishiyar waɗanda sune ana nufin waɗanda suke kafirai waɗanda suka saba wa umarnin Allah suka bijire suka yi kafirci za a ce musu zuqu ma kuntum taksibun ku dan tani abinda kuke aikatawa kuke tsururuta a nan duniya ku dan tani sakamakon abin da kuke aikata to za ka daidaita shi da wanda yana kare kansa daga azaba da haka zai je wa Allah yana cikin aminci saboda me saboda ya zama ya kare kansa daga fadawa azabar Allah aba man yamshi mukibban yanzu wanda yake tafiya a kife ala wajhihi a bisa fuskanci a ada shi ya bi shari'a amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim ko wanda yake tafiya daidai akan tabarki madaidaici ka duba usulubin alqur'ani shi wannan da yana tafiyan ma sai aka ce a shiga akan fuska wato yadda ya za halitta dan adam take sai zama shi da fuska yake tafiya kaga karkace wanda kai karkacewa fakewar ta kai fakewa to ba zai tafi yadda yake da wanda yake tafiya akan tabarki madaidaici ba wancan shi yana nan yana zai je wa Allah yana samu yana mai aminta zai samu aminta a wajen Allah domin ya je wa Allah da zuciya mai kyau yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wannan kuma da ya zama ya karkace ya lalace to shi kuma zai je ya gamu da abinda ya aikata afa man yulqa fi an-nar yanzu wanda za a jefa cikin wuta khairun shine yafi amman ya'ti aminan yawmal qiyamah ko wanda zai zo cikin aminci ranar tashin alƙiyama duk wannan istifami ne baya buƙatar sai an ce sai an jira ka bada amsa da ka ji wannan ka sanya amsar take ma'ana ba za su taba yin daidai ba da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba sai Allah ya ce wadanda suke gabanin su sun karyata fa ta'humul azabu sai azaba ta zo musu min haitsu la yashurun ta inda ba sa zato ta inda ba sa ji musu zata ba fa zaqahumullahu alqizya sai Allah ya tantana musu kaskanci da wulakanci fil hayatid dunya a wannan rayuwa ta duniya wala azabu la akhirati akbar sai dai tabbas haqiqa azaban lahira ta fi girma law kanu ya'lamun da sun san haka Ubangiji Allah madaukakin sarki yana gaya mana waɗanda suke gabanin waɗannan sun karyata ba waɗannan bane farau ba su bane suka fara karyata suka bada baya kazzabal ladina min qabli waɗanda suke gabanin su sun karyata amma ya suka kare fa atahumul azab sai azaba ta zo musu min haitsu la yash'urun ta inda ba ta zato ba ta tsammani ba ta ji ba su ma yi shuhurin cewa azaba za ta zo ta nan gurin ba ma'ana karnonin da suka gabata wanda suka karyata manzanni Allah ya halakar da su da wannan zulubin da suka kamar yadda muka karanta a wurare da dama a cikin alqur'ani wasu Allah ya halakar da su da iska wasu Allah ya halakar da su da tsawa wasu Allah ya halakar da su da ruwa wasu Allah ya halakar da su da inuwa da girgije da yazo ya musu inuwa daga baya kuma yayi ya saukar da azaba wasu Allah ya halakar da su ta hanyar kissewa a kisse gari kamar yadda aka mutanen annabi Lut kamar yadda ya faru ga Qarun duka Allah ya mutu wannan azaba din to Allah ya halakar da su da zunubansu babu kuma wanda yake kare su sannan azaba ta zo musu min haitsu la yashurun ta inda ba sa zato wasu na bacci suka wayi gari kurin Allah ya halakar da su wasu da rana wasu kuma suna bacci da rana baccin rana bayatan awhum najimun baccin rana ko na dare kowane ma'ana ta inda ba sa zato kuma ba abu mai tada hankali irin azaba ta zo mutum a lokacin da baya ma da san zata zo ba abu mai tada hankali irin wannan to haka wannan kuma abu ya same su sai Allah ya ce fa azaqahumullahu alkhizya sai Allah ya dandana musu wulakanci kaskanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya na abinda Allah ya saukar musu na azaba mu'minai kuma suka samu jin dadi suka samu waraka hatta wannan al'umma waɗancan da suka jayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka azabtar da mu'minai har ta kai manzon Allah ya hijira zuwa Madina sahabbai sun hijira zuwa Madina da aka zo yakin Badar ku ga yadda Allah ya dandana musu azaba aka kashe su aka yi fata-fata da su kusan duk wani babba a garin Makka mai ji da kanshi sai da aka kashe a yakin Badar waɗanda aka bari ba su da yawa duk ana aka kashe su kuma aka ɗebe su manzo Allah ya sanya akwashi su aka jefa su cikin wata tsohuwar rijiya manzo Allah ya tsaya yake cewa ya wane ya wane ya wane kaga yanzu abinda Allah ya faɗa ya alƙawari gaskiya ne kaga abinda Allah ya faɗa gaskiya ne mu mun samu abinda Allah ya faɗa gaskiya ne shine abinda Allah ya ce sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna adbar za a karye taron su za su juya baya kuma abinda ya faru kenan Allah ya dandana musu wannan azaba din qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin shine abinda Allah ya yi to da haka ta wannan al'umma wanda suka gareta an ga yadda karshen su ya kasance to shine Allah ya dandana musu azabar kaskanci a rayuwar duniya da haka wanda kake sauraro kake ji kai ma kake yayi kanka kada ka fada cikin irin wannan laifin din sai Allah ya ce wala azabul akhirati akbar azabul lahira tafi girma fiye da wanda suka gani a nan duniya da wanda za su gani a kabari wanda za su gani a lahira annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab da haka wanda za su gani tafi tsanani law kanu ya'lamun da suna hankali da sun sani to da su afka cikin wannan ba da sun koma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kira ne da kuma jan kunne ga duk wanda zai bijire wa da'awa ta tauhidi duk wanda zai bijire wa abinda manzo Allah ya zo da shi to ya sani lokaci ne kadai idan lokaci yayi Allah ba zai kyale shi ba Allah zai kama shi a nan duniya kuma ya kama shi a lahira kuma duk abinda zai gama da shi a nan duniya to wanda yake na lahira ya fi sanani ubangiji Allah ya dace da mu zuwa ga abin da yake so Allah ya kare mu daga abin da baya so Allah ya karba abin da muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya akwai dan uwa engineer Bashir wanda yake ɗaya daga cikin masu jagoranci a wannan waje Allah ya wayar uwarsa rasuwa jiya bayan an sha ruwa tana sallah kamar yadda ake gaya mu Allah ya kafa rayuwarta muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta mu ma dukan mu Allah ya jikan mamatan mu gaba daya duk wani wanda ya rasa mamaci ko da ko uba ko yaya ko ƴan uwa ko mawaye Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama mu kuma Allah ya kyauta namu zuwa Allah ya sa mu je cikin sa'a Allah ya sanya mu je cikin sa'a Allah ya sanya makwantan mu su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ya sa mu rayu da imani mu kare da imani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين